Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan daren Talata 17 ga watan Satumbar shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 19:25. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya da kuma Alfa Radio a birnin Kubasan kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka. Baba Yakubu Makiri ne tare da Adiza Kyari muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan daren. To ko bayan kun gaba jin labarai za ku ji kalaman shugaban hukumar EFCC Ibrahim Magu a yayin da ya halarci wani taro da muryar Amurka ya shirya inda yake musanta cewa hukumarsa ba tana farautar 'yan adawa ba ne. Akan wannan batu ne kuma za mu nemi mu ji ra'ayoyinku. Shin kuna ji ko aiki EFCC yana tasiri a yaƙi da ake yi da cin hanci da rashawa a Najeriya? Lambobinmu kamar kullum su ne 202-205-6555. Muna kuma ɗauke da labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Afghanistan Ashraf Ghani ya kaucewa wani hari da aka kai a lokacin da yake zagayen yakin neman zabansa a Ladar Parwan wanda ya kashe mutane 24 tare da raunata sama da 30 a yau Talata. Shugaban yana dab da gabatar da wani jawabi ne lokacin da wani dan kunar bakin wake yake kan babur ya tayar da nakiyar da ke jikinsa kusa da harabar barikin soja inda ake gudanar da taron. Nasrat Rahimi, mai magana da yawun ma'aikatan harkokin cikin gida na Afghanistan, ya aika da sakon Twitter da cewa babu wani da ke cikin ginin da ya ji ciwo an kuma ci gaba da gangamin bayan harin. Kasim Sangin, shugaban asibitin na Parwan, ya faɗa wa muryar Amurka cewa mutanen da suka mutu da waɗanda suka raunata an garzaya su zuwa asibitin Lardin. Kungiyar Taliban da ke Afghanistan ta dauki alhakin kai harin tare da gargadin mutane da su nisanci wuraren gangamin ko tarukan siyasa da yin alkawari kai karin hare-hare kan wasu ayyukan zabe. China ta ce wani jami'in gwamnatin kasarta za ta yi tafiya zuwa Amurka a wannan makon domin gudanar da shirye-shiryen sake zama babbar tattaunawar cinikayya za a yi a watan gobe. Kamfanin dillacin labaran na China Xinhua ya ce mataimakin ministan kudin Liu Min zai isa Washington gobe Laraba don tattaunawa tare da takwarorinsa na gwamnatin Trump don share fagen babbar tattaunawar kasashen biyu wanda zai gudana ne a birnin Washington. An yanke shawarar gudanar da wani zaben zagaye na tattaunawar ne a farkon wannan watan lokacin da mataimakin Prime Minister China Liu He da manyan jami'an cinikayya na China suka tattauna da jami'an cinikayya na Amurka Robert Lighthizer da sakataren Baitul Malin Amurka Steven Mnuchin ta wayar talho. Bangarorin biyu dai sun gudanar da wasu zaman tattaunawa a watan Yuli amma ba a samu wani babban ci gaba ba game da rikicin cinikayya tsakanin manyan kasashen biyu masu girman tattalin arziki a duniya. Amurka da China sun shafe fiye da shekara guda suna sakawa juna haraji wanda ya faro lokacin da shugaban Amurka Donald Trump ya nemi sauyi a harkar kasuwancin kasar da China. Kasar China ta ce manufofin cinikayyar Amurka na neman mayar da ita ne baya kawai. Lamarin da ya saka rashin tabbas a kasuwancin hannun jari ya kuma jefa kamfanonin shiga wani hali ta yadda za su yi da harajin da aka kaka ba musu. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce duk wani harin da sojojin Amurka za su kai wa Iran zai zama daidai da harin da aka kai akan matatun man fetur din Saudiya. Yayin da yake magana da manema labarai a safiyar jiya Litinin a farfajiyar fadar White House, an tambaye shugaba Trump kan kalaman da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi na daura laifin harin na Saudiya akan Iran, sai ya ce ina ganin muna da ra'ayi iri daya, muna kokari ne kawai mu gano gaskiyar lamarin. Shugaban ya kara da cewa za a san wanda ke da alhakin kai harin nan da ɗan kankanin lokaci. A yammacin jiya, Trump ya faɗa wa manema labarai a ofishin fadar White House a yayin ganawarsa da Yarima mai jirin gado na Bahrain, Salman bin Hamad bin Isa Al-Khalifa, cewa duk da ba a san ba a so yin aiki da Iran ba, Amurka a shirye take sosai akan duk wani rikici fiye da kowace ƙasa. Trump ya ƙara da cewa duk da cewa mun faɗi hakan, amma tabbas mun fi so mu guji hakan. A yau Talata, Falastinawa ke haɗa ƙuri'a su a zaben da zai gudana, wanda Prime Minister Benjamin Netanyahu ke fuskanta ƙalubale daga abokin hamayarsa tsohon hafsan sojoji Benny Gantz. Ƙuri'un jin ra'ayin jama'a na nuna cewar zaben za a yi kare jini biri jini da jam'iyyar Netanyahu mai tsatsauran ra'ayi da jam'iyyar Gantz. Babu wadda kuma za a iya cewa za ta lashe a kasarin kujeran 120 na 'yan majalisu. Jam'iyyu 10 na iya lashe kujerar majalisar Isra'ila, wanda hakan na iya ba Avigdor Lieberman damar kafa gwamnati, wanda kuma ya taɓa zama ministan tsaro kuma na hannun damar Netanyahu, amma a yanzu ya zama abokin karawarsa. Shi dai Lieberman shi ne shugaban jam'iyyar Beitenu Party, kuma yana iya samun ƙarin 'yan majalisu daga 5-10. Takin yakin neman zaben nashi shi ne a sake mai da Isra'ila daidai, takin da kuma yake nufi a mai da ƙasar ta koma tafarkin jam'iyyun mutanen da a ƙasar. A lokacin gangamin yakin neman zaben shi ne a ƙarshen jiya Litinin, Netanyahu ya ce idan ya lashe wannan zaben karo na biyu, zai tabbatar da cewa an biya Falastinawa dukiyoyinsu da aka lalata a yankin West Bank lokacin wata zanga-zanga.
Duniya kina aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tawadalla. Taron da sashen Hausa na muryar Amurka ke gudanarwa a babban birnin tarayya Abuja ya samu halartar wasu masu fada a jiya a Najeriya, ciki har da shugaban hukumar EFCC da ke yaƙi da masu yi wa dukiyar ƙasa zagon ƙasa Ibrahim Magu, inda ya yi wa mahalarta bayani. Kana ya tattauna da wakilinmu Hassan Mai na Kaina. Ga dai ƙarin bayani daga Hassan.
Wannan aiki naku musamman Voice of America da suka tara ku a wannan wuri sun gina nasu tarihin ne da ayyukansu bisa ga tsayawa su yi aiki kamar mutanen da dama an yi training ɗinsu ne, ba wai wanda kawai sun tashi rana ɗaya sun shiga wannan aikin.
Yau wasu hamshakan 'yan Najeriya biyu sun kawo ziyara ta musamman zauren taron da muryar Amurka ke gudanarwa a nan Abuja, da wasu jagororin kafin yaɗa labaran da take hulɗa da su a ƙasashen Afirka ta Yamma. Shugaban hukumar yaƙi da cin hanci ta Najeriya, wato EFCC, kwamishinan 'yan sanda Ibrahim Magu, shi ya fara isowa zauren taron, har ma ya yi ƙarin biya ne dangane da aikace-aikacen nasu.
Akwai kishin a taimakawa jama'a, shi ne ya sa aka shiga wannan kishin a yi adalci. I don't know, ta gane ko? Akwai neman kishin a yi adalci. So duk mu tashi mu tsaya mu taimakawa, so da yara na gaba na wajenmu za su samu zaman lafiya.
Alan Guro, akwai waɗanda suke cewar yaƙi da cin hanci da rashawa da kuke yi kamar kuna mai da hankali kan yan adawa ne, akwai waɗanda suke
ba wani adawa? To Niyami da Dariyan da aka yi musu hukunci suna prison, su wani party suke? Kai an neme ka? An zo an neme ka? EFCC ta zo ta neme ka?
To ko me yasa yanzu aka daina jin ɗuriyar hukumar ta EFCC ba kamar a baya ba?
Ana so ne a yi bincike cikin asiri. Ba za ka dinga fita kana dinga kasan asiri ce, ba za ka fita kana lalata cikin jarida da cikin so in ban waje abin kada bari jama'a suna sani, ba za ka samu nasara.
Shi ma tsohon shugaban kwamitin harkokin kasashen waje na Majalisar Dattawan Najeriya, Sanata Shehu Sani, ya iso zauren taron, inda ya jawabi na minti 12:30.
Duk wanda ka ga yana aikin gidan rediyo ko aikin jarida ya sani tamkar shi kaman soja ne wanda ya sa rayuwansa a layi. Akwai abinda za ka faɗi na wani bai ji daɗin shi ba daga lokacin ka zama makiyin shi. Akwai abinda za ka faɗi wani ƙungiya ba su ji daɗin ka ba kuma sun sa ka a layi. Akwai irin ayyukan da kake yi ko dai na gwamnati ko gwamnati da ke kan mulki ko 'yan adawa ba su ji daɗin ka ba sun sa ka. Kuna da list daban-daban na 'yan jarida masu aikin gidan rediyo da suna fitowa da gidan rediyon nan ake a takin nasu. ba ma maganar wai gonar ta kama su ba, a'a ai attacking din su har gida a tura musu mutane, akwai su da yawa.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla a gaida Hassan Maina Kaina. Akan wannan batun ne kuma zamu nemi mu ji ra'ayoyinku ko shin aikin da EFCC take yi yana tasiri a yaki da ake na cin hanci da rashawa a Najeriya. To sai dai kada a shafa waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington. Yanzu ko karfe 4 ne da minti 41 a nan Washington. Yanzu lokaci ne da zamu bude muku wato lambobin mu domin ku kira mu. Kada manta lambobin mu sune 2025 2655. Amma kafin nan sai a shakata da wannan wakar da ke zuwa.
Annaban Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga dan tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kariya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau, idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. Ga cikin Lagos kuma ga Badshu, ga Laina shin, ga Labintin Zabadin an kafa, haka ke calaran duk sun kafa, dubu babban kantikin su, dudan talakawa an kai mutukan talakawa sai du waɗannan dolaran da ne. Jirgin sama mai rigujin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba, to idan talakawa ya shiga. Shin jirgin ƙasa kariya dan talakawa an kai, dama su ne ke shiga, sannan zai dawo da su, sannan su ne za ya kai, sannan zai dawo da su, mutukar talakawa ya shiga, kaga jirgin ba zai tashi ba. Talakawa zan muku gargaɗi, gwamnatin wani in ba naku ba, ai yana da wuya ta kula da ku. Wannan mota ce ka saya, in ba hanya za ka yi. Don haka gwamnati ta tuna ta yi kwalta ma keke a ƙauye da cikin birni gari, motocin talakawa don su hau. Mutukar in ba kan lafiya, je ka ka sha'o magani, Allah na ma magani, kaga gwamnati na ma magani. Talakawa shi in kun tuna, gwamnati ta yi mana ƙoƙari, ga makarantu ta gina, sannan ta yi middle school, sannan ta yi college school, ga university ta mana, shauran makarantun nan ƙasan da ƴaƴan talakawa an kai watan-watan in kun tuna, domin su za su riƙe ƙasa, domin su ne manyan gaba.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai kun saka alama ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alama ƙari 1-202-205-2655.
To mun samu kira da farko daga Kaduna. Wane ne a Kaduna?
Sunana Alhaji Abdullahi Muhammad Akwata.
To Alhaji Muhammad, muna saurinka.
Kamar yadda kuka ce maganan yaki da cin hanci ko da rashawa. To alhamdulillah, ana daidai gurgudu yadda mutane suke gani a ido, amma wani lokaci gaskiya baya tafiya kamar yadda ya kamata, saboda su yan hamayya kamar farautan su ake yi. Amma idan za a bi bai daya, kowa da kowa a yi amfani da sanda daya da ke kowa da kowa ba abin da ya fi shi kyau insha Allah.
To mun gode kwarai da gaske. Mun gode. Za mu je jihar Zamfara. Wani ne a Zamfara?
A Zamfara Musa Akaya ne daga nan a ce Gunja.
To Malam Musa muna saurinka.
Abin da yake saurari ne aka kuma kudin da aka ce ana ansa ya kamata mu gane nawa ne ake ansa. Ba kama.
Kai. Malam Musa ka yakuri da Allah ka sake kira mun samu matsalar abin nan na'ura ne. Dan haka mun samu kira daga Nasarawa. Wane ne a Nasara?
Abdullahi ne daga cikin garin Lafiyan Bari-bari Nasara State.
To Malam Abdullahi duniya na sarrin ka.
To abin da wayannan suke suna kokari ya nasu. To amma abin da shi nake da shi shine. Suna fada suna karban kudi suna karban kudi. To mu ba ga abin da suna da kudin ba fa.
Na'am.
Yawwa.
To mun gode kwarai da gaske.
Yawwa.
Okay, to ba laifi. Bari mu je jihar Sokoto. Wani ne a Sokoto? Wani ne a jihar Sokoto? Da alamar shi ma layin sa ya dauke. Jama'a kada a shafa ana sauraren wato sauraren mu ne anan muryan Amurka. Tambayar mu a yau wato ita ce menene ra'ayinku, shin kuna ganin aiki da EFCC ke yi yana tasiri akan yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya? To bari mu je Bauchi. Wane ne a Bauchi?
Majirabi ne, Kreda.
To bismillah ma'am Rabi.
Na magana kan menene yau?
Muna tambaya ne shin aikin da EFCC ke yi yana tasiri a kan yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya?
Gaskiya magana yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya kan maganar 'yan adawa kawai ke karewa.
Ra'ayinka kenan. To mun gode. Bari mu je jihar Katsina. Wane ne a Katsina?
Umar Muhammad ne da Guntuwa.
To Malam Umar muna saurinka.
To wannan abu yana yin tasiri domin abubuwa suna raguwa sosai. Kuma Allah ya kara ibadar sa'a ko Allah ya kara ibadar
sa'a. Amin summa amin. Mun gode kwarai da gaske Malam Umar Muhammad daga Funtuwa jihar Katsina. To kogi mun Bauchi har yau dai muna kuma Bauchi. Wane ne a Bauchi mutum na biyu?
Sunana Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi.
To a gaida Malam Ayuba, duniya na sarrinka.
To alhamdulillah baba ba yabo ba fallasa.
Ba fallasa haka.
Kuma muna so su kara kokari akan kokarin da suke yi.
To
lallai shi ai satan kudin gwamnati baya da amfani, baya da muhimmanci.
Gaskiya.
Nagode mai magana Ayuba Garba Imam Katin Madaki a jihar Bauchi. Nagode.
To ba laifi, bari mu sake koma jihar Katsina. Wane ne a Katsina?
Shamsuddin Ali ne da Katsina.
Sharfuddin?
Shamsuddin.
Shamsuddin, to Shamsu sai ka dan kira burya da Allah man Shamsu.
To gaskiya abin da ke wasana a hukumar EFCC ba wa ɗan adawa ba kawai. Ana kama mutane amma ba mu jin abin da ake nufi. Da an ce da ba ji an kai kasu, yi ta nuna mu ƙarfin nesa.
To to mun gode kwarai da gaske man Shamsu. To ba laifi man Shamsu. Yawa, bari mu je jihar Yobe. Wane ne a Yobe?
Abdullahi Musa Aiwai ne.
To Malam Abdullahi din bismillah.
To wannan abin nan din da FCC suke yayi kyau kuma man da Allah kare ta kai ta akan yan hadawa ne, to ya zama kowa da kowa ya ci kudin gwamnati. A rike shi a yi masa hukuncin da ya dace.
To amma baka ji da muka yi hira da shugaban EFCC Ibrahim Magu ya ce ba 'yan adawa kaɗai ake abin da ba, yana shafan kowa har ma ya ambaci wasu da ake ganin 'yan jam'iyya ce mai mulki. To amma har yau kaman kai kana da wannan ra'ayi cewa 'yan adawa kaɗai ake farauta?
Eh dai ni ina so ya zama dai kowa da kowa ne, da 'yan adawa da wadda ba 'yan adawa ba, ya zama kowa da kowa ne.
To
gwamnati a rike shi a masa hukuncin da ya dace.
To mun gode.
yawa bari mu je jihar Kaduna. Waye a Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
A gaishe ka Malam Musa.
Nagode baba, barka da dare.
Yawa
baba, kwana biya aiki?
Alhamdulillah, bismillah, muna sarin ka
Malam Musa. Kamar da ka faɗa, sunana Alhaji Musa Ngaro, mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Nigeria. To gaskiya al'amari, idan muka dauki kamar din da abokina ya faɗa ba ya ruwa fallasa. To amma gaskiya muri abin da muke fata ne a ƙara ci gaba da jajircewa da wannan magana aiki, kuma gaskiya in dai har ana so aikin ya tafi yadda ya kamata, to ayi ba sani ba sabo. Kai tunanin cewa wannan gwamna ne na APC a tura mai, ko kuma a ya sauka akan dan APC ne a tura mai, a tura dan PDP, to ya kamata dai ayi abin bai daya. Kuma da ƙarshe baba, abin da muke so, muna kira ga su wannan hukumar APC, kuɗaɗen da ake kamowa, to ya kamata inda talakawa suke kukan akan wasu abubuwa, to ya kamata a rika fitowa da su, ana so wani abu domin a tallafa su kan talakawa domin samu ci gaba a jihar.
To mun gode Alhaji Musa Ngaro. Yawa.
Kana ji na baba?
Bari mu je jihar Katsina. Wane ne a Katsina?
Lawi ne daga Dan Musa, jihar Kaduna.
To bismillah, muna sauraron ka.
To gaskiya wannan al'amari mun ji da aka sanya wannan shiri a wannan lokaci, saboda an yi tsara kan gaba, kusan gaskiya kowane dan Najeriya dama abin da ke ci mai tuwa kuryaki nan yana sauraron yaje da hukumar nan za ta rike da al'ummar nan suka zalunta al'umma a baya. Amma kuma sai gashin dukkan wajen ta shine mu sani da me kama da wanda ake kama, shiru ba wani bayani har yanzu shiru muke ji. To amma kuma yanzu suna aiki, to shi kuma aiki a bincika da shi ne aiki, ko kuka ya kike gani? Saboda zakani da Allah, ni ko Arab bakin dan Najeriya ne, shi ma da ba sa ba matsala ba ce, saboda zakani da Allah babu wanda bai samu hukumar nan ido ba kan yaga tana aiwatar da aikin ta aka tura ta kan shi, mun san inda matsalar take faruwa ba.
To mun gode,
saboda haka muna duban hanyar su su canza aikin nan, bai ba magana adawa ko ba adawa, ba shi mun ke magana akan shi ba, kawai ba wanda suke kama, amma san kama kawai ba su hukunta.
To mun gode kwarai da gaske, mun gode. Bar mu sake komawa jihar Bauchi. Wane ne a Bauchi?
Salamu alaikum.
Amma alaikum salam.
Alhaji Abubakar Garba sunana daga Bauchi.
To Alhaji Abubakar, duniya na sauraron ka.
To madalla, da suke faɗa cewa wai mutanen PDP kawai aka sa a gaba, su waye suka yi shekara 16 suna mulki?
Bismillah, bismillah, muna sauraron ka.
Nake su waye suka yi shekara 16 suna mulki kasar nan? Ba APDP ba ne? Duk an kama su an ji ana kwace abubuwan da yake haru, shine za a ce yan adawa, yar wani yan adawa. APC ba shekara hudu ne kwata-kwata sai aka mulki, mutane ne suka yi zalunci, kuma ana kama cewa yan adawa, yan adawa, wani yan adawa ake kama, su ne suka yi mulki shekara 16. Saboda haka duk abin da yake kamawa su su ake kamawa, saboda kar a dauki cewa wai a'a ana yi wa yan adawa, yan adawa, yan adawa, ba yan adawa kadai ba, duk wanda ya sha ba, duk wanda ma suka cikin gwamnati ne yanzu, akwai wasu NPDP.
To mun gode kwarai da gaske Alhaji Abubakar. Har yau dai muna a jihar Bauchi Yakubu. Wani ne a Bauchi?
Musa Nasiru ne daga Agari.
To Musa Nasiru, muna sauraron ka.
Wato ita hukumar EFCC kamar yadda mutane suke faɗa, ko kamar yadda muka gani, alal hakika an kama yan adawa, kuma kansu ake hukunci. Dan ga sunan yan jam'iyya wanda ba na adawa ba za a kama kuma za a shika. Saka ita gwamnatin tarayya ce adalci da ma'adala ne, sai adalci duk wanda aka kama ya kaɗu kuɗin gwamnati, amma a ce fitar da shi. Ina mafi ala, Musa Nasiru daga Agari.
To mun gode kwarai da gaske, bari mu je jihar Adamawa. Wane ne a Adamawa?
Yunus Abuwa.
Na'am.
Yanin sabu ba daga wani nasarar gamman.
Oh, tutututu ma ina su inu sabu na saurin ka.
Madalla, wani abu da ke magana kai ba magana yan adawa ko ba yan adawa ba ne. Kawai idan dai har mutum yana da laifi, dole ne a kama shi, in ma dan adawa ba adawa ba. Akwai dan garinmu mai suna David Lawan, kuma a haka din yana APC, kuma APC suna bincikensa. Daga wannan dai kawai mu dai muna yabawa aikin da suke yi.
To mun gode kwarai da gaske Malam Inusa daga jihar Adamawa. Jama'a kada ku ci amfa, kuna sauraron sashen sanye na murya Amurka a birnin Washington DC. To ina jin
ya abinda zamu iya dauka kenan saboda lokaci kuma mun gode da duk wadanda suka kira mu. To madalla yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Niger da ke shirye-shiryen tankade da rariya na wasannin kwallon kafa na nahiyar Afirka na ƴan wasar da ke bugawa a gida ko a nahiyar ta Afirka da ake ce mashana, inda jamhuriyar ta Niger ta shammaci Burkina Faso a ranar Lahadi da ta gabata a Stade General Seni Kunce na babban mai Niger din ta yi nasara da ci ɗaya mai ban haushi ta hanyar Ibrahim Abdulaziz da ya ci golan Burkina Faso da bugun mutuwa daga mita 30 kuma daga nan sai hilin kwallo na babban birnin Yamai ya basge da kuwa. Niger da za ta goga da kasar Cote d'Ivoire ko Ivory Coast a ranar 22 ga watan nan na Satumba idan Allahu ya kai mu a wannan tankade da rariya na wasannin shanna. Duk da jamhuriyar ta Niger a ƙarshen makon da ya gabata ne taron majalisi na hukumar wasan kare kai ta Niger ta Taekwondo wadda ke taka rawa a duniya da nahiyar Afrika da wasannin Olympic yanzu haka, taron na majalisin ya sake zaben Honorable Sumana Sanda a matsayin shugabanta wanda zai ci gaba da jagorancin hukumar ta wasannin Taekwondo, wannan ko a zaben da ya hada shi da Ibrahim Hinsa da ya samu kuri'u 52 yayin da Sumana Sanda ya samu kuri'u 136. A yau talata ne ake can yanzu haka ana karawa a wasannin club na Turai na kwallon kafa da su kasance zakaru a kasashen su na Champions League, inda Napoli ta kasar Italia na karbar bakuncin Liverpool ta kasar Ingila mai rike da wannan kofin, sai Borussia Dortmund ta kasar Jamus da ke karbar bakuncin FC Barcelona, yayin da Olympic Lyon ta kasar Faransa na gugawa da Zenit St Petersburg ta kasar Russia, sai Inter Milan ta Italia da Slavia Prague ta kasar Republic Czech, yayin da Karon daga Ragusa za a yi shi ne a ranar gobe Laraba tsakanin Paris Saint-Germain ta kasar Faransa da Real Madrid ta kasar Spain, sai Atletico Madrid ta kasar Spain da Juventus da Turin ta kasar Italia. Haruna mamman bakon birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
To madalla yanzu kuma ga Ajiza Kyari ta dawo da labarai amma a wannan karo a takaice.
Afghanistan Ashraf Ghani ya kaucewa wani hari da aka kai a lokacin da yake zagaye yakin neman zabansa a ladar Parwan wanda ya kashe mutane 24 tare da raunata sama da 30 a yau Talata. Shugaban yana dab da gabatar da wani jawabi ne lokacin da wani dan kunar bakin wake da ke kan babur ya tayar da nakiyar da ke jikinsa kusa da harabar barikin soja inda ake gudanar da taron. China ta ce wani jami'in gwamnatin ƙasarta zai tafiya zuwa Amurka a wannan makon domin gudanar da shirye-shirye sake zaman babbar tattaunawar cinikayya da za a yi a watan gobe. Kamfanin dillacin labarai na China Xinhua ya ce mataimakin ministan kuɗi Liu Min zai isa Washington gobe Laraba don tattaunawa tare da takwarorinsa na gwamnatin Trump don share fagen babbar tattaunawar ƙasashen biyu wanda zai gudana ne a birnin Washington. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce duk wani harin da sojojin Amurka za su kai wa Iran zai zama daidai da harin da aka kai akan matatun man fetur din Saudiya, yayin da yake magana da manema labarai a safiyar jiya Litinin.
To duka iya abin da zamu iya kawo muku a wannan garin kenan. Sai da safiya za ku ji wasu abokan aikin mu za su zo muku da sabbin labarai, rahotanni da sauran shirye-shiryen mu. Yanzu a madadin Ajiza Kyari da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri, sai wanda ya shirya ya bada umarni wato Malam Hailo Haile da kuma injiniyan mu na wannan dare Mr. Aiden. Baba ya kuma kiri ne daga nan Washington DC, nake sallama da ku. Allah ba mu alkhairi da nasa. Amin subhanallahi, assalamu alaikum.